الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin hadisi na 14 wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon hadisi na 15 قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الخامس عشر ما لا الله تعالى جكن سدرهما يتي حديثي نغو مشابير أجكن ون اللتافي نامم يا البركة عن أبي هريرة رضي الله عنه ون حديثي أمسوش دقى أبو هريرة شين عبد الرحمن ابن سخر يردل الله تعالى تبتا أغريشي Abu Huraira yace hakika ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ma'aiki alaihi salatu wa salam yace dukkan mutumin da ya kasance ya bada gaskiya da Allah da rana ta ƙarshe falyaqul khairan wato idan ya tashi zai yi magana ya fada alkhairi wanda za a bashi lada akai auli yasmut ko kuma ya ja bakin shi ya kyale yayi shiru dangane da fadar sharrin da za a iya yi mai uquba akan shi wannan magana ce ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wato dukkan mutumin da ya kasance yayi imani da Allah da rana ta ƙarshe ya auna maganar da za ta fito daga bakin shi maganar nan wanda zai samu lada ce akan ta ko kuma a'a wanda za ta janyo mishi hushin Ubangiji ce idan wanda za ta janyo mishi yardar Allah ce da lada to sai ya fade ta idan kuma wannan maganar za ta zamanto musiba ce a gare shi to ya ja bakin shi ya kyale ma'ana falyaqul khairan yuthabu alaihi aw liyasmut an sharrin yu'aqabu alaihi wato ya fada alkhairi alkhairin da za a bashi lada akai shine amma ya ce subhanallahi wa bihamdihi amma ya ce alhamdulillahi rabbil alamin amma ya ce astaghfirullah wa atubu ilayhi amma ya al'amru bil ma'ruf amma ya annahyu anil munkar amma ya zama to yi qaulun ma'ruf magana wanda take mai dadi wanda zaka ga wa dan uwanka wallahi ɗan uwa muna wasa da damarmu sadaka ba sai ka dauki kudi ka bada ba alkalimatu tayyiba wannan da zaka jefa ta cikin zuciyar dan uwanka shi ma ladan sadaka za a rubuta maka dan uwanka musulmi ku hadu da shi fuskar ka a sake kamar addu'a ta alkhairi Allah dafa Allah ƙara bada nasara cikin tafiya da komai da komai cikin nan zaka ga wannan baka dauki wani abu ka bashi ba amma kuma ka samu lada to ya zamanto mutun ya saba wa kanshi irin waɗannan abubuwa akwai maganganu wanda suke masu dadi almajiri ya zo shi zai huce yayi bara kana da akwai ma amma saboda ka san yanayin zamani yanzu ya canza wani lokacin almajirin da zai zo yayi bara Allah ya kai gomar ka a kudi ce Allah ba da sa Allah sa ka samu a gaba kaga wannan dai ba zai ce ka hantare shi ba in kuma ka lura da cewa mutun ne wanda wannan wata rana kana zaune a cikin duhu ka je na waya yana wannan telemkin da Allah naji an ce wannan kin ya dan samu matsala zan aika miliyan 1 za a siyo wata da sauransu a yi kaza a yi kaza kuma da ya kare shi kenan ya ci gaba da harkar shi ta bara sai ka kira shi share ɗaya daga kai sai shi sai ka mishi nasiha wane bara fa ga yanda take fa illa ce mai girma in bara kuma in kana so ka haɗu da Allah baka da mutunci ko nasisun kobo shine ka mutu kana bara duk wanda yake bara ko haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zai hadu da Allah wa laysa fi wajhihi musa'atul hal a huska shi ko gutsire na nama babu wato duk wata kima ai da ma huska ita ce in mutun ya ga huskar ka zai ce bari in je ne ko ya ga huska ta koya ba da wannan abu. To lokacin da ya zamanto mutum mutuncinka ya zube da huskar taka a gaban ka wata kila ma zai iya maka tohi a huskar. Saboda na ita ce gurin kima ko? To manzo Allah ya ce ɗayan ku ba zai gushe ba yana roƙon mutane. Har sai ya zamanto ya haɗu da Allah ko gutsire na nama babu a huskar shi. Saboda illal bara. Ka gaya mishi illarta da kyau da kyau, wane yanzu kai kafi ƙarfin ka yi bara. Wallahi wanda suke ɗaukan dala 20 suke baka, dala 10 suke baka, wallahi wani sai ka ɗauki wani shi na shekara guda. Amma yanzu kai ka zuciyarka ta mutu, kana wannan abin, ka ji tsoron Allah. In dai kana so ka gama da duniya lahiya kuma a gobe kiyama ka ci nasara cikin abin da kake bautawa Allah da shi anan, shine ka daina wannan abin. Ka yi haƙuri, abin da ka samu na baya Allah mishi albarka, ka je kai ma namiji ne kai. Kai kokari ka kama kasuwanci, kuma ai Najeriya nan dama kana magana akan telam ɗinka wanda ake doka ma ƙasa, ko wannan kai dai bai isa ba Allah ya kawo maka kuɗi, ina za ka kai shi, rami za ka yi ka binne, irin kamar nasiha da kai sai shi. Amma kare zaman to sai ya zo hucewa ka ce wannan da kuka ganshi shege ne, kuɗi gare shi, to ai ka tona mu jafiri. To amma in kamar nasiha da kai sai shi, la'alla wannan nasihar da karya mishi zuciya. An yi je gida ya kwana biyu barci yana lissafin cewa lallai wannan masoyina ne. Amma yanzu in ka zo kana ta cewa wannan shege ne kaza 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 kaza, bai ma san abin da kake ba. Kuma ci gaba zai da roƙon shi. To kaga lokacin da ka samu kamar nasiha, wannan kai abin da kai niyya in uridu illa al-islaha mastata'tu. Kai ka isar shikenan in ya amsa fallal alhamdu. La'alla wannan kalmomin da ka faɗa mishi ta dalilin shi. Ta dalilin su Allah ta'ala ya shirye da shi ya daina wannan roƙo. Lada nawa za ka samu ta dalilin wannan. Masai zamanto mu waɗansu kalmomin ba ma iya yin amfani da su, kuma mun san su ba ma iya yin amfani da su. Kawai saboda ba haka ba ne yanzu muka saba wa kanmu. Mun saba wa kanmu kawai mu yi wa junanmu fata na rashin kirki. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce dukkan mutumin da ya kasance ya ba da gaskiya da Allah da rana ta ƙarshe, falu kurim jarahu, ya girmama makwabcinsa, ya kyautata wa makwabcinsa, ya zamanto ya ɗauki makwabcinsa da mahimmanci, ya kula da haƙƙin makwabtaka. Na ka ce wannan mutumin makwabcinka ne, yaro ne, dattijo ne, malami ne, alhaji ne, almajiri ne, jahili ne, kowane ne, inda aka ce makwabcinka ne, to yana da kai haƙƙi a kanka na kariya zamanto ka zama makwabcin banza tsakaninka da makwabcinka. Kawai sai dai ka dinga faɗin ai babbuka nashi, tara hasanat nashi, amma kuma ba za ka iya faɗa ba. Za ka ga alkhairai nashi masu yawa, amma ka binne su. Amma lokacin da ka ga sharri nashi guda ɗaya, so kake ba wai ƴan unguwa ba, hal ƴan fadar ku, duk ƴan fadar da kake zama sai ka faɗi, bai dace ba. Makwabcinka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila wa man ya rasulullah, qala man la ya'malu jaruhu bi wa'iqahu. Dan la ce wallahi bai imani ba cikakke har yanzu, wallahi bai imani cikakke har yanzu. Da ƙarshe aka ce wani ya ma'aikin Allah ya ce wanda makwabcin shi bai amintu ba daga sharrurrukansa, duk wanda makwabcinsa bai yadda da shi ba. Makwabcinsa in zai wuta da gida ya ce wa matar shi, to ki kula dai da ɗiyan wani, in ce ga sun shigo shi ya turo su, su zo su abin da kuka gani babu to su ne suka ɗauka, suna shigowa ki kula da su. Kaga ai akwai matsala. Har yanzu makwabcinka ya gano cewa ɗiyanka in suka shiga gidan shi ɓanna suke mishi, wannan bai dace ba. Haka wani za ka ga cewa yana ta shuna wa makwabcin shi mutanen banza. Wani lokacin ai da ɗan gari akan ci gari, makwabcin zai ce to yau dai sai wajen 11 ta dare yake zauwa daga kasuwa, kuma in ya zo shi in ya shiga ƴan barci ya kwashe shi, mutum ne mai gagan barci, mutum ne mai barci, yana shiga wajen ƙarfe 4 in kuka zo kuku. Shikenan ga yanda za a yi, ga yanda za a yi. Ni kuma zan yi dabara in bar muku abin da in aka zo ga yanda za ku yi, ga yanda za ku yi, ku ci nasara. Shi nan kawai bayan sallar asuba, shi kuma dama Alhaji baya hutuwa asuba da jama'a. Kaga bayan sallar asuba kaga Alhaji a kofar gida zai, to Alhaji lafiya ma yau, ko wani bulagura ya sauko, kamar ma baka san abin da ake ba. Ce to gashi nan dai, shi zai ji maka magana, da karshe zai ce maka wallahi je da dare ne na zo ni gashi wajen miliyan 8 aka dauka ni da kaza da kaza inna lillahi kaza 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 kai kuma ashe kai har kun yi tsari in aka dako raba bi za a yi kai rabi so rabi zai shikenan zaka nuna inna lillahi kadan ya hawayenka da sauran su ka shiga gida ka ce to ni ma yanzu da wata kira unguwan nan baranta zai har kai program da hili zaka sai ka yi gini kai kaza kai kaza da ma a gida haya kake ce amma yanzu a kasa za a yi abu mun gane da kyau ka zo ka yi tajajantawa alhaji wannan bai dace ba dan uwanka musulmi makwabcinka makwabci yana da haƙi mai girma a kanka ma'aiki yace mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam bai gushe ba yana taya mun wasiya da in kula da haƙin makwabci har sai da nayi tunanin cewa mala'ika jibrilu daga ƙarshe zai ce makwabci idan ya faɗi ya rasu zai iya cin gadon makwabcinsa ma zala jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu mun gane da kyau wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu ma'aiki alaihi salatu wassalam yace dukkan mutumin da ya kasance ya ba da gaskiya da Allah da rana ta karshe ya girmama makwabcinsa ya kyautata wa wato bakonsa idan kai bako ya zamanto bakon nan naka ya ji dadin ka kar ya zamanto kai bako amma bako din ya zama ba wani abin da ka mishi na kirki bako yana da kai haƙi a wajenka idan ya sauka a wajenka to ma'aiki alaihi salatu wassalam yace adiyafatu thalathatu ayyam fama kana wara'a zalika fa huwa sadaqatun alaihi hadithan abu shuraih al-adawi wanda yana cikin bukhari da muslim wato daukan nauyi na bako idan kai bako tsawon kwana uku ne to kamar yanda malamai suka yi sharhi akai waɗannan kwanakin guda uku in ka tashi rana ta farko lannan ba wai bakon ka dai ba hal ɗin gida su san cewa lalle yau an yi bako bahaushe da yake cewa Allah ka bakon da zai ci da ɗan gida mun gane da kyau a gidanka baka saba ba sai wazabbi haka nan kawai sakit a zo a yi miyar zabbi shikenan wani abokinka sai ya kira ka daga Nigeria ya ce wani zan shigo gobe zan kawo maka ziyara sai ya ce to karfe nawa za ku zo ce eh watakila in mun shiga motar karfe 9 ta safe daga Kano za mu yi isowa wajen Azhur sai to shikenan an gama kenan dai anan za su yi abincin rana kenan kana tashi da safe ka je wajen ɗan kaji ka diba zabi guda uku na kirki ka kawo kana kawowa madanta ce ni baban wance ko baban wane sabga gare ku bai ka ce a'a ba sabga ba gare yau kawai moriya za mu yi a gida tace haka sakin ce eh moriya ce za a yi kawai yau tace to kuma wayannan guda ukun baban wance daga ni sai kai ina za mu shiga da su tace eh saboda ai yau sau muke a ci a bari kare ana biki a gidanku yace mu gani a kas yace to yau sau muke mu gani a kas tace alhamdulillah shikenan ta dawa ta yi komi da komi sai bayan azhur ya shigo ya zo da biredin shi na jika guda balanjari ta ce kai baba wance kawai wata walima gare ku yace wallahi ba walimar komai a bakaina ne za su zo tace shau an zo gura mun gane da kyau to gagarar nan ita ma za ta muru da wannan abincin saboda zawar abakai to rana ta farko in aka ce kai ba koran nan ba shi kadai zai ji dadi ba in dai ba wai zawar bagtatan bace ya maka to ana so in dai da hali hal yar gidan yan gidan su ji dadi hal diya su ji dadi zai ce yau an yi bako a gidan nan wallahi nama ma kaza 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 in kuma za a siyo nama a siyo na wata jika biyar ko na jika shida a kawo a yi miya mai kyau wanda su fesa da ce wannan kawai rana ta farko to rana ta biyu in ba ka da hali yanayi sai ya zama to shi kadai kawai za a yi ta yi wa abu rana ta biyu da safe in ka tashi da ka saba cin tuwon tsanwar miya da sauran safe kenan sai ka je ka wani wata otal ta kusa da ku ka ce to a kashe mishi kwai guda biyar da biredi na dala 50 ka kawo mishi ya karya da shi inda dama ka haɗo mishi da wata madara mai tikif yana gamawa ya yi horo-horo da ita mun gane da kyau da rana ka diba ka kawo waɗansu abubuwa dai masu ɗan daɗi a gyara mishi kuma da hura mai kyau ta sha nono da madara haka nan da dare kwana biyu go sai kuma rana ta uku. Rana ta uku shi ma da safi in ka tashi, sai ka diba ka ga abin da ya fi dacewa da shi. Yanzu sai ka ce to, ka je wajen mai otal, ka ce jiya kwai aka kashe goto, yau aka kashe ai indomi biyu da kwai guda uku a sama, a ɗora, a kamshi ya ci ragajab, ya sha ruwa, da rana a diba a mashi wake da shinkafa, ya sha kifi mai kyau, da sauransu a kama ya lemu kuma ya sha. Da dare a diba a mai shinkafa ta ji miya mai kyau, miyar da ko a Dubai aka kai ta na jinjina. Iga na to washe gari da safe. Ka ce to abokina za mu ta wajen aiki in kayanka akwai kayan aiki da ka wuto da su ka tube mu je mu. Dama in ya zama to irin sana'ar da mutum yake ko wani katako yake yi ko yana huskare ne da sauransu ko kuma yana aikin gini ne ya ce to ka tube mu tai. Daga yau yawanin ka ya sabka daga kaina. Mun gane da kyau. In kuma zai kyale shi ba zai ci mishi bai tube ya tafi. Shi to shi ba ko da ya ga wannan an yi ta mai wannan goma ta arzikin ya ce wallahi ba zai kowa ba gida sai ya murmure. Ita yanzu kwana biyu da ja jikin shi ya fara dawowa. Shi kenan to rana ta hudu ko yana tashi da sahi. Ya yi ido hudu da abin da ya shafi tsan wulmiya. Ya yi ido hudu da tsan wulmiya ce ah. Ya aka ce a gida ne nake ko kuma a gidan babuntan nake. Ya tashi ya gaba a kale mu ba aka aje a yi kaza a yi kaza ya ga tsan wulmiya da wani ruwa a sahani shi ma. Ya tashi ya wanke hannun shi da sauransu ba zance ma a kama ya kuyar. Mun gane da kyau. Da rana in burabusko aka yi. A kawo mishi mara biyu ko uku a aje mishi da miya a gefe. Da dare in tuwon labshi aka yi a kawo mishi. Ya haka ya ce ah. Ba na laji yau cin buku ce ba a kawo na abubuwan gwaya ce ce ai ba laji ba ne kawai karfin hali ne aka yi. Cika sunna ce ta ma'aiki aka yi. To sai ka yi haka nan. Ko manzo Allah ce wala yahillu lahu an yathuya indahu hatta yukhrijahu. Baya halatta baƙo ya tafi ya je ya zauna a wajen mutum. Hal sai ya kai shi yana ɗaukan bashi. In ka zan cewa wanda za ka tafi wajen shi mai ƙaramin ƙarfi ne, irin almajiri ne mashar-mashar, to ka yi ƙoƙari kan ka je ka a matsayinka na mai hankali mai wayo, wanda ka san in ka je ka ba zai kyale ka ba haka, kuma yanayin da muke ciki na yanzu ka sani. Shi gane sai ka kira shi, assalamu alaikum abokina muna lafiya yau. Ya ni ka ga wani message ce eh na ga message kinita ya ce to ka ce da Allah ka yi haƙuri. Na dan tura maka dan wani abu ne dan kadan a sha ruwa, kuma watakila ma gobe ko jibi zan leƙa wajen naku. Shi kenan in ya je shi ya ɗauko ya ga jika 50. Shi kenan sai ka zo wajen shi kuma. In ka zo ka san dai jika 50 dai cikin kwana ukun da za ka yi a gurin shi dai ba za ka iya cinye ta ba. Sai ya zama to ka taimaka mishi ba. Kana zauwa yanzu ya ga jika 50 a cikin wannan aka lala aka bashi ya ce eh yanzu wani abokina ne wala a yau rana ta yi tsawa. Yana hutuwa zai kiran ka ya yaushe ne za ka hutu in ya ce in ka ce gobe to wala tun yau za a fara shirye-shirye. In ya san kai mashayin shayi ne sai ya siyo zi guda zai kawo. Na cewa wace ka yi bukata, ka yi bukatar azawar ko to azawar za a kawo yan jika da 50 za a kawo. Ba zance a kawo maka yan jika ba 20 da sauransu. Saboda kuɗi ya samu. Yanzu kana zauwa can gida inda miyal, inda me ake cewa inda cinyal kaza kake asuwaki to a nan ɗin mai za ka yi. Saboda kuɗi ya samu. To amma in ya zama to lam yanzilil matsaru. Haka ce kana saka sai ne da kace a gida kai a nan ai ba zai baka cuce shi haka manzo Allah ya faɗa. Shi yasa mu dinga kula da kyau, mu dinga kula. Mutumin da zaka tafi wajen shi in ka san ba aikin da yake irin wani iya cidiyan ne ko irin da ya gashi ne dai aikin nashi kai ka sani to sai kai kokari ka taimaka saboda yanzu ya cidiyan din ba irin na da ba ne a da ne. Ba yi idkhalu shahri fi shahri. A da kawai in Anabi ta tashi ba da kuɗi kawai ba ta irin ba da wahala na yanzu. A yanzu sai ga yanzu ya ci den ya biyo Anabi bashin bara. A nan lokacin yanzu wata uku da ake bayan wata uku a ba da 500 ko. Wallahi yanzu lokacin sai a hada wata 6. Yan firemiyar a ne wallahi sai su gama shekara guda ba a ba su ba ko firemiyar shi. Ko ta farko ko minha ta farko ba a ba su ba. Saboda yanayin yanzu kai ma ka sani. To dan karka yi tunanin cewa kawai dan ɗalibi ne ka gan shi ya yi wanka fes ya huto ka ce kai zamanin akwai kuɗi. Wallahi abin tausayi ne. Abin tausayi ne inda dama a taimaka musu. A taimaka musu. Amma ba wanda muke karatu da su ba nan. Karatu da su a nan masu akwai ne. wani hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Al-hadithu sadisa ashara an Abi Hurairata radiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallama awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. Hadisi na gaba shi ma an amso shi daga Abu Huraira, Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Abu Huraira yace hakika wani mutum ya faɗa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, wata rana wani cikin sahabbai yazo yace wa ma'aiki Ausini, ya Rasulullahi abinda nake bukata shine kayi min wasiya, kayi min wasiya abinda zan ci gaba da shi da riko da shi ko da baya mun rabu da kai. Qala la taghdab, ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce da shi la taghdab, kadda ka dinga aikata abin da zai janyo maka fushi, duk abin da ka san cewa zai sa ranka ya ɓaci to kadda ka aikata shi, ko kuma la taghdab, kadda ka dinga aiwatar da abin da fushi yake so a aiwatar da lokacin da kai fushi. A lokacin da mutum yake cikin ɓacin rai, fushi abin da yake so kai shine kadartar da hukunci na kai tsaye. In mutum ya bata maka rai wani lokacin in zuciya ta hau sai ka ji ina ma ma a ce wannan wanda ya bata maka ran babu shi a duniya, ka ce inda a ce akwai hanyar da zaka bi wannan mutumin ka badda shi ko zaka iya badda shi, to kada ka aiwatar da wannan abu ko ka samu damar kada ka aiwatar da shi. Duk abin da shari'a bata baka damar ka aikata shi ba a lokacin da baka cikin hushi, to idan ka yi hushi kada ka aikata wannan abu. Wani lokacin za ka ga idan mutum ya yi hushi maimakon ya shiga cikin mutanen kirki sai ya tafi wajen mutanen banza. Su kuma mutanen banza suna ganin cewa irin munashid, irin shan kayan shaye-shaye din nan da sauransu shine zai tafi ruwa da mutum hushi. Sai ya ga cikin lokaci kankane yaro ma'aikin shi ya bata mishi rai, ya fito da gida ba san inda ya tafi ba, ya je shi wajen wayansu miyagun mutane sun ba shi wata kwaya ya sha ya dan ji daɗi har barci ya kwashe shi, daga ƙarshe kawai dan radda ma aka dan bata mishi rai a gida, ko ma bai taka kara kariya ba in yin hutace yake zuwa, sai ya zama ma'aikin shi saboda baya muraƙabar yaron shi, baya kula da ina yaron shi yake tafiya, daga ƙarshe kawai sai bayan yaron ya kamu da san wannan abu sai abin ya bayyana. A ce ai ɗan shi shaye-shaye yake, ce kai yaro na ban bai shaye-shaye, a ce alhaji gaya maka ne miki, a ce ni ma gaya muku ne nake, diyana kakaf ba mai shaye-shaye, a ce a akwai wani jawan da aka kama su yanzu yana cikin suna gidan kasoma, a ce a duka diyana a gida sau kwana, shi kuma ya tashi da ya tashi da sallar asuba da ya ja ya buga ta yi kasuwa, ba ruwan shi da ya tambayi ma ƴaƴan shi kira su kun yi sallah ko ba ku yi ba, kawai shi dai in dai ya ba da kuɗin makari a ba su shi kenan. To irin waɗannan abubuwan duk abin da fushi zai nemi ka aiwatar da shi, idan ka yi fushi kada ka aiwatar da shi, ba wai ma'aiki yana korewa kada ka yi fushi ba ne, saboda fushi wannan jibiliya ce. Irin yanda mutum idan aka ɓata mai rai zai iya fushi ko, to idan ka yi fushi ɗin, fushi akwai abin da yake sawa kai, shi ya sa ma'aiki ya ce idan mutum ya yi fushi in kana zaune ka zauna, in kana tsaye ka zauna, in kana zaune ka kwanta. Mun gane da kyau, idan ka yi fushi tafi ka yi alwala, yanzu a ga abin ya tafi. Idan ka yi fushi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, saboda daga shaidan ne, to amma in ya zama to ka yi fushi zuciyarka ta tashi, sai ya zama wanda ya bata maka ran ga kai gashi, to abubuwa da yawa za su iya faruwa. Za ka iya gaigaya mishi maganganu wanda daga baya za ka raka nadama ka ce wai ni ne wani na gaigaya mishi maganganun nan, ka kira shi kuma a waya ya ki doka bayan ka huce, ina abokinka ne yan tim wata yar garrama ta hada ka da shi din ka gaga mishi magangana, ka ce matsiyacin banza matsiyacin wushi nan gidan mu sau nawa ne ka zo muka ci abinci a gidan mu da sauransu, sai bayan ka mishi ka bashi mishi ya sa kanshi kazaban Allah, shikenan bayan ya shirba ka wuce awa daya ba, shikenan kuma ka ce wallahi wani kuma alherin shi da yake ba ka dan bane, kaga shi yasa muka tafi wajen karatu na wani, ya mun hanya kaza, ya mun hanya kaza ta kirki, ta dalilin shi da su wani ne a bakaina, amma yanzu dukkan su ga su nan ba su da hadafi mai kyau, da a ce ba ma tare da wannan ba da Allah ya kaddara haduwa ta da shi da an samu matsala bane kira shi ba shi hakuri kuma ka kira shi ga gani yana tana ta sune ya doka daga karshe ma sa kristinwar saboda ba abokin tafiya shi bane kai eh wana saboda da kai fushi ba ka mallaki ba zuciyarka shi yasa ash-shadidu shine allazi yamliku nafsuhu inda al-ghadab lokacin da kai fushi to ka mallaki harshenka ka mallaki zuciyarka ka san abin da zai fito daga bakinka dan shi zance kibiya ce in ka halbota ko ba yanda za a wallahi ka maida ta ba yanda za ka ce komo 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 kana fada in zagi ne in ka dankara sai bayan ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba yanda za ka ce ya dawo kan ka fade shi kaje da ikon shi amma kana fada shi sai dai kawai alabai wanda kai wa dan hakuri mun gane da kyau faraddada miraran wannan bawan Allah ya tittasa tambayar ma'aiki alaihi salatu wassalam a maimaice yace ausini ya rasulullah kai mun wasiya ta abin da zan yi riko da shi koda bayan babu ranka kada in rabu da wannan abu dan Allah ya ce da shi la taqab kada ka aiwatar da abin da fushi yake so a aiwatar a lokacin da ka shiga cikin yanayi na fushi wannan hadisi bukhari ya rawaito shi al hadithu sabi'a ashara hadithi na 17 an abi ya'la shaddad ibn aus wannan hadisi an amso shi daga baban ya'la shine shaddad dan aus Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallama yace inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay haqiqa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajibta kyautatawa akan komai kataba yana zawa da ma'anar aujaba magana da kyau ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam ma'ana furida alaikumus siyam haqiqa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fardanta kyautatawa ala kulli shay'in akan komai komai Allah ta'ala ya umarni da kyautata mishi kada ka ce sai dan adam dan uwanka hatta dabba wanda Allah ta'ala ya baka ita ku wallahi ko ita Allah ta'ala ya wajibta maka kyautata mata idan kana da moto ba dan wai ka siye shi da kudinka ba kai tukin da kaga dama ka shiga inda kaga dama da shi kai garabzar da kaga dama da shi a'a ka lallaba shi da Allah ya baka wannan rufin asiri na siyan moto ba ya ce kai yanda kaga dama bane in kana tunanin cewa kudinka ne in yau ka kashe shi gobe za ka siyo wani to ka kallaci marayu nawa wanda iyayensu suka rasu wanda kuma ko kudin makaranta ba su da wanda yake biya musu da wannan kudin da zaka je ka siyo moto ka je ka zuba musu makaranta mana sai karatu tunda dai almalu malullahi ce dukiyar Allah ce kuma wal ibadu ibadullahi bayi ku na Allah ne je ka zuba musu talakawa nawa ka sani a unguwar ku wanda duk daga cikin su ba wanda yake sayan buhun shinkafa kowanne kawai kama ne wannan ya siyo rabin kilo ne wancan kilo daya wancan ba wanda yake iya sayan buhu daya a game daya to me zai hana cikin kudin da zaka siyi moto na jaka 500 ka je ka siyi buhun shinkafa guda 10 na jaka 150 da wani abu ka rarraba a gidajen su ai yafi amma ka dinga garaje da wani lokacin za ka ga mutum da mota ba ta wuce shekara ɗaya ba da ya ja ya kashe ta in ka mishi magana zai ce gata malam ga kilanka eh ba kai ka siya mun ba gobe sai ka haza siya mun kuma amshe kayanka a jara kayanka ne in za ka lallaba a hankali abinda za ka kashe shi a shekara ɗaya in ka lallaba a hankali zai maka shekara uku to ka ga ashe yanzu a shekara uku kenan za ka bata mota uku to yanzu in ka lallaba da shi da mota daya yanzu kudin mota biyun nan da zaka siya ka taimaka wa masu bukata kai ka san dai ba zaka ce babu mabukata yanzu a duniya ai su suka fi kowa yawa a yanzu dan haka ma'aiki yace fa idza qataltum fa ahsinu liqtilata idan za ku kashe wanda ya cancanci kashewa to ku kyautata kashe shi wato wanda ya dace da a kashe shi misali mutumin da ya kashe musulmi ai shi ma hukuncinsa shine a kashe shi ko to idan aka tashi za a kashe shi a kyautata kashe shi kyautata kashe shi shine a kashe shi da abin da ya kashe dan uwan nasa da shi yanzu misali in ya zama yukuwa ya taka mishi to idan aka tashi za a kashe shi kada a ce a kawo tayar mota a saka a kawo isansi a kunna mai wuta. Kada a yi hakan. Mun gane da kyau, idan mutum ya zamanto yana da aure ya zina, in aka tashi za a jefe shi ne har ya mutu. To wannan jefe shin da za a yi wannan shi ne kyautata mishi. Kar a ce a kawo wani ya zo da takobi kawai fille mishi kai. A mishi yanda shari'a ta karantar. Wannan shi ne kyautatawa, shi ne a aikata yanda shari'a ta musulunci ta karantar wajen wannan kisa ɗin. Wa iza zabahtum fa ahsinu dhibhata. Idan za ku yanka abin yankawa, za ku yanka dabba, to ku kyautata yankan wannan dabba ɗin. Ku kyautata yanka. Kale zaman to ka zo ka za ka yanka. Asali ma dama da ka zo ga ka zo da yiwuwarka wanda take da kulalliya. Yiwuwarka wanda ba wai zancen kaza ba. Ko salati za ta girtsa matarka da ita. Sai tana cewa wannan yiwuwar ba ta yanka salati. To ina kuma ka ce za ka yanka kaza da ita. Saboda Allah. Kaga lokacin kokowa ce za ku sha da kai da kaza. Tana ki ki ki. Kai kuma ka danne ta wataƙila ma la Allah ta mutu ma kafin ka yanka din. Kafin ka yanka din za ta mutu saboda ka danne mata wuya. Numfashi baya shiga baya fita. To kaga an yi asara. Shine manzo Allah ya ce wal yuhidda ahadukum shafratahu, wato kowanne ɗaya daga cikin ku idan zai yanka dabba ya wasai kuwai shi. Kafin ya yanka wannan dabbar tashi ya tabbatar da cewa kaifin wannan yukuwa zai iya ba shi damar yanka wannan dabba ba tare da an sha wahala ba. Wal yurih zabihatahu, ya futar da abin yankan nashi wannan dabba din da zai yanka. Saboda ka zo kuna ta kokowa da ita, kai jibi ita jibi, kai wahala ita wahala, kuma lokacin da mutum zai wasa dabbar shi zai wasa yukuwar shi, ba a gaban dabba ba ake wasa ta. Sai ka gama komai da komai, zaka ce to a huddo ta dabbar. Sai ka gama washe-washen ka, yes 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 yes, ka gama sannan ka ce a huddo ta. Kalka ce a huddo dabba, kuma sai an huddo dabba ka ce ku kamu dutse. Kalka haka yanzu zaki shayi kuwa. Wallahi in ta goce wanda ya rike ta, in dai ta kubce daga hannun shi, in ta je ta soke ka, sai ka san yadda za ka yi. Kuma kanka yanka ta ita za ta maka balshi, sai dai wani ya yanka ta. Shikenan kana tunanin cewa za a ci nama da kai, biya ka yi flat, sai bayan kwana uku ko huɗu da layya, sannan kuma ka dawo ma cikin hayyacinka, ba wai a taso ka daga likita ba, ka dawo cikin hayyacinka. Ba baka kyauta a kanka ba. Shi yasa wajen wasa yiƙuwa ba a gaban dabba ake yi ba. Ba a wasa yiƙuwa a gaban dabba, yana daga cikin ladubba na yanka. Kafin a fuddo dabba ake samun garanti na yiƙuwa. Yiƙuwan nan za ta yanka mana dabbar nan ko ba za ta yanka mana ba. In bayan an fuddo ta ne, to in ma ana so a tabbatar da ingancinta, kal a yi a gaban idanta. Mun gane da kyau, sai ka kira wanda ya kawo kwalaje kan mu haɗu da kai a can hini. Ka tambaye shi inganta yaya ne ka kwarinta da sauransu, eh ga ta na ita yi, shi kenan sai a shiga yi. In ba ta yi ba ya ce to a je wani guri a wasa ta. Sai bayan an gama washi da komi sannan a shigo da yiwuwa a cikin ɓoye a babarbara. Mun gane a cikin gidanta sai an kawo an danne ta ita kuma sannan a yanka ta. Amma tun daga cin tazin kayi kuwa ana wasa ta, sai ita ce za a yanka. To ai ga kanka yanka ta, ta yanka kanta. Wani hadisi Muslim ya rawaito shi. Da hadisi na ƙarshe a karatunmu na yau shine al-hadithu thamina ashara, hadisi na 18. Ana Abi Dharrin Jundub ibn Junadata. Wani hadisi an amso shi daga baban Dharr, shine Jundub dan Junada da Abi Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal. Allah ta'ala ya kare yadda da su. Waɗannan sahabbai guda biyu sun jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce ittaqillaha haythu ma kunta. Ma'aiki ya ce ka kiyaye dokoki na Allah a duk inda kake. A duk inda ka samu kanka, a halin da ka samu kanka, ka kiyaye dokoki na Allah. Kana zaune ne a gida ba kowa, ka kiyaye dokoki na Allah. Kana zaune ne a cikin jama'a, ka kiyaye dokoki na Allah. Kana tafiya ne a garin da aka sanka, ka kiyaye dokoki na Allah. Kana tafiya a garin da ba a sanka bane, ka kiyaye dokoki na Allah. Kana cikin hali na yalwa ne, ka kiyaye dokoki na Allah. Kana cikin hali na kunci ne, ka kiyaye dokoki na Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ka biye wa mummunan aiki da ka aikata da aikata kyakkyawan aiki, tamhuha wannan kyakkyawan da ka aikata za ta shafe mummunan aikin da ka aikata. Lokacin da bawa ya aikata mummunan aiki, to sai ya kokari ya aikata kyakkyawan aiki, kyakkyawan aikin nan zai shafe mai wannan mummunan aiki. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at, kyawawan ayyuka suna tafiyar da munanan ayyuka. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce idan za ka yi hurɗa da mutane, ka yi hurɗa da mutane da hali wanda yake mai kyau, ka yi hurɗa da mutane da tada wanda take kyakkyawa, duk wanda za ka yi mu'amala da shi ya zamanto ya fahimci nagarta da amana da gaskiya a cikin mu'amalarka. Amma kali ya zamanto kuna mu'amala da mutum wani ya ce kai wani in kana neman ɗan damfara, in kana neman ɗan damfara in ka zo wajen shi ka gama, a haka zai zo maka da baki lame 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 lame, amma kana shigowa ko to in ka shigo ka gama hannu, kaga in dai ka gama hannu da shi ka gama sai dai can tahiyya maka na, in dai ya dan jitta maka kadan ko to sai dai a can ku karata. Duk wanda zai yi mu'amala da kai ya dinga fadar irin wannan maganar bai yi ba, amma mutane goma ka yi mu'amala da su mutum tara kowa in aka tambaye shi kai aka ce ai wani zai ce kai wani ai mai gaskiya ɗaya daga cikin ‘yan kasuwa wanda muke son irin su kenan, wani in dai amana ce in kai kunya alkawali da shi bai zo shi ba to wallahi ka tabbata ba lafiya ba. Kaga wannan alama ta farko kenan, an maka shaida mai kyau ta wajen abin da ya shafi alwafa'u bil ahad, in kaga yayi magana ya amshi kaya a gurinka ya ce kuma zai kawo kuɗi rana kaza, in bai kawo ba wallahi ko tambaya kar kai, yayi ta neman ya baka uzuri ko yayi ta kiran wayar ka bata shiga ba ko kuma ya zo shi baka nan, ko tambaya kar kai in bai kawo kuɗi ba, in kuka yi magana da shi yau lebent kaza zai kawo maka kuɗi ko to wallahi ranar tana yi tun da safe in ka zo shagon ka za ka tarro shi, ko kuma in baka tarro shi ma zai kiran ka tun kana gida ya ce karfe nawa zai je ya kai maka balas. Ce wannan haka ne tsakaninmu da shi, mu ba ma shakka ma ko mutum ya kawo mu in dai ta hannun shi ne za mu ba shi kayan da yake so, mun gane da kyau to kaga hurɗa mai kyau kenan. Amma in ya zama mutum ya damƙa maka kayan jika ɗari ka tafi sai yana tura maka mutane, ai ba yanda za a iya dogon kayan miliyan guda ya baka. Mutumin da jika ɗari ma baku wani ya ba lafiya da shi zai rai ɗauki kayan miliyan guda ya baka. To amma akwai wanda wallahi tun daga miliyan guda kuna kasuwanci da shi za a iya kai har miliyan 40, kuma kowanne tun daga miliyan guda ɗin ba kuɗi kake bada ba sai an baka daga baya kake kawo kuɗi har a kai miliyan 40. Cikin ‘yan kasuwan nan akwai wanda za a ga cewa cikin yaran shi akwai wanda ake kai musu kayan miliyan 40 ba a ma amsar kuɗinsu sai sun kira suke balas. To kaga gaskiya take kawo haka, amma in mutum ya ce ba zai yi gaskiya ba cikin lamarin shi zai dinga rufa-rufa to wallahi tunkan ma a isa miliyan ɗin zai za a daina ba shi kaya. Dole hulɗa sai da halaye waɗanda suke masu kyau. Haka nan ɓangaren karatu, in dai har kana so karatunka ya albarka, abokan tafiyarka na karatu ka san su wane ne su, ka san ƙimarsu, irin yanda ɗan kasuwa in ya zama mai girman kai wanda ya rena ‘yan kasuwa abokan shi da waɗanda suke ɗaukan kaya a wajen shi da wanda yake ɗaukan kaya a wajen su, kowa zai faɗi rashin kirkin shi ko, to haka nan ɗalibin ilimin da ya zamanto tsakankanin shi da abokinsa ɗalibin ilimi ba mutuntawa ba girmamawa, yana ganin kowane ɗalibin ilimi talaka ne mai ƙaramin ƙarfi ne shi ne mai akwai ɗan mai akwai, wallahi an gama da shi. Sai ya zamanto a kowane ɓangare ka zamanto kana da kyakkyawan halaye a kowane ɓangare, kasuwar da kake ta ko mene ce kana ɗinki ne ya zamanto to mutumin kirki ne a guntelawa. Za ka ga wani in kana kasuwanci tsakankaninka da shi kasuwarku iri ɗaya ce zai dinga neman ya dinga cin mutuncinka. Irin wannan akwai su, ana samun ɗaiɗaiku, irin wanda ya zamanto harkarku ta zama iri ɗaya kuma ya ga Allah ya ɗaukaka ka sai ya dinga irin waɗannan maganganu, kai ka faɗi gaskiyar da ka sani a kai shi. Wannan hadisi al-Imamu Tirmidhi ya rawaito shi. Al-Imamu Tirmidhi ya ce hadisun hasan, hadisi ne kyakkyawa, masha Allah. وفي بعض النسخ حسن صحيح واتو اشاشه daga cikin kwafi na Tirmidhi nusakh kwafi kwafi na Tirmidhi idan aka ce nusakha shine yanzu bugo dinnan na al-arab wal nawi ai ba ri dai bane na mu duka ko yawa to wannan nusakha ce mai cin gashin kanta to mallam Abdul Basit nusakha ce mai cin gashin kanta akwai wata wanda banda wannan to da yawa to wata akramakallahu ita ma nusakha ce mai cin gashin kanta to wannan za ka ga wani lokacin tsakanin wannan nusakha din da waccan za a iya samun bambancin wajen kalimatu ko wajen azu haka nan tsakankanin wannan da waccan za a iya samu to waɗannan duka ana ce musu nusakh kwafi kwafi to a cikin shashe daga cikin nusakh na Tirmidhi hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce to kaga a bangaren ilimin hadisi idan aka ce al-hadithul hasan shine hadisin da ya zamanto ya cika waɗansu sharuɗa guda biyar ya yi ado da sharuɗa guda uku ya yi rabbana ya yi wato hannun riga da sharuɗa guda biyu wannan shine ake cewa hadithi hasan misali a samu ittisalu sanad khifatu dabd adamu shudud adamu illa sai kuma al-adala an gane da kyau waɗannan su ne sharuɗa guda biyar ittisalu sanad a zamanto sanadi tun daga farkon shi har ƙarshen shi amanne yake da juna ba inda aka samu tsinkewar shi a zamanto a samu al'adala su waɗannan rijal ɗin da suke cikin wannan isnadi dukkaninsu mutanen kirki ne sai kuma na uku shine a samu khiffatu dab wajen haddar daga cikin waɗannan rijalu sanad ɗin an samu wani ko waɗansu wanda haddarsu ba ta da ƙwari da kyau irin haddar dutse kenan dan su Bukhari zaka ji ana ce mishi jabalul hifz dutse ne wajen hadda in ya haddace ya zaun sai kuma adamu shuzuz ya zamanto an samu rashin baragurbi ya zamanto ba sha zabace wannan riwaya din sai kuma adamul illa ba illar da ta yi suka cikin amsar wannan hadisi waɗannan su ne wato shurut guda biyar na hadisi hasan ittisalu sanad al-adala khifatu dabdi adamu shuzuz adamu li'illa mun gane da kyau yawa awwalu has sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi adalun dabitun an mithlihi mu'tamadun fi dabdihi wa naqlihi wal hasanul ma'rufu turkan wa gadat rijaluhu laka sahih ishtaharat haka mai bekuni ya faɗa ko yawa to waɗannan su ne sharuɗa na hadisi hasan mun gane da kyau ko to mu je muka kan sharuɗa na hadisi sahihi hadisi sahihi in aka ce kai ta'arifin sa irin wannan sharuɗan da zaka gindayo cikin hadisi hasan su zaka gindayo ko guri ɗaya ne zaka canza a hasan mun ce ittisalu sanad al-adala khiffatu dabd ko mu kula da kyau khiffatu dabd muka ce adamu shuzuz adamu illa guda biyar to in ka tashi zaka yi ta'arifin hadisi sahih sai ka ce shine ittisalu sanad al-adala ta tamamu dabt mun gane da kyau tamamu dabt hadda ta zamanto cikakkiyar hadda kowanne cikin su irin su Imam Malik ne kowanne cikin su irin su Imam Bukhari ne kowanne cikin su irin su Yahya ibn Umayyah ne irin su Sufyan al-Thawri ne irin su Sufyan ibn Uyayna ne shine zamanto an samu tamamu dabt cikal hadda da kyau wajen nan ne kawai ake shan bamban tsakankanin hadisi hasan da hadisi sahihi a hasan shi khifatu dab a hasan a sahihi kwa tamamu dab sai zamanto adamul shuzuz adamul illa sune waɗannan sharuɗa guda biyar lokacin da aka ce arrifil haditha as-sahiha wa arrifil haditha al-hasana shikenan sai ka dauko lil hadith as-sahihi khamsatu shurut al-awwal ittisalu sanad al-thani al-adala al-thalith tamamu dhabdi al-rabi adamu shudud al-khamis adamu l-illah al-qadiha shikena sekadu al-hasan shima walil-hasan kathalika khamsatu shurud al-shardu al-awwal ittisalu sanad al-shardu al-thani al-adala al-shardu al-thalith khifatu dhabdi al-shardu al-rabi adamu shudud al-shardu al-khamis wal-akhir adamu l-illati al-qadiha mungani da chow To shikenan yanzu idan a guri daya aka ce ma hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce. Kaga zaka shiga cikin tatin ba. Ya zai isnadi daya a siffanta shi da hasanun sahihun. To shine malamai suka yi sabani akan maganar al-Imam Tirmidhi hasanun sahihun. Magana da kyau. Waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa faqila ya'ni lughawi wa yalzamu wasmu dha'if wa huwa nukru lahum faqila bi'tibari ta'dad as-sanad wa fihi shay'un haythu wasmu manfarad wa sahibun nukhbati dha'inin farad isnaduhu wa thani haythu zu adad wa to kamar da al-Imam Suyuti ya kawo cikin alfiya safi'il min hadith wajen abin da ya shafi Imam Tirmidhi idan yace hasanun sahihun me yake nufi. Waɗansu daga cikin malamai suka ce abin da yake nufi da hasanun sahihun idan yace hasanun wato wannan bi itibari alfazihi ne hadithun hasanun hadisi ne kyakkyawa wato lafuzan da suka zo cikin hadisin lafuza ne masu kyau sahihun sannan kuma hadisi ne ingantacce a wajen malaman hadisi mun gane hasanun bi itibari alfaz wal kalimat allati waradat fil hadith wa sahihun bi itibari hukmihi burada hukuncin shi na bangaren malaman hadisi hadisi ne sahihi amma bangaren lafuzan da suke ciki lafuza ne masu kyau kaga ce to ai in dai haka ne yalzamu wasfu dha'if akwai hadisi mai rauni wanda zai zo shi wanda za ka kalimat kin da suke ciki masu kyau ne amma kuma hadisi ne mai rauni me yasa baya ce hasanun dha'if ba taba gani an ce ya ce hadisun hasanun dha'if ba koda so da inda an ga yayi wannan ya ce to alhamdulillah sallama faqila bi itibari ta'dad as-sanad mu rike wannan na daya kenan bari mu bada guda uku sai ya zamanto watalan mu kara wadansu da yan muka ce mu zano su duka yanzu sai ya zama an yi rikici da karshe ba wani wanda za a tashi da shi yanzu mu dauki wannan bi itibari al-lughawi wajen al-hasan sannan kuma al-sahih shine hukuncin sa wajen malaman hadisi nabi kuma bi itibari ta'dad as-sanad lura da an samu wannan hadisi da ya zo shi ta hanyoyi da dama ta wata hanyar daya rijal inta rijal ne na sahihi kenan hasanun inda bi itibari isnadin wa sahihun bi itibari isnadin akhara mun ga da kyau idan muka kallaci wannan hanyar wanda al-Imam Tirmidhi ya kawo wannan hadisin ta wannan hanyar saboda a ciki akwai wani wanda su kuma haddasu ba mai karfi bace sai a ce hadisi ne hasan amma ta wancan hanyar ku da hadisin yazo saboda akwai wani da wani da wani dukkanin su ana ce da su wato rijalu sunna dukkanin su thiqat ne to sai a ce hadisi ne sahihi mun gane kenan hadisin yazo ta hanya biyu ko ta sama da biyu za mu ga hadisin na Amr ibn Yati Imam Bukhari a cikin littafin sa ba ta hanya daya kashi ba ya kawo shi ta hanyoyi da dama a kawo shi kuma ta da alfaz mutanawwi'a to yanzu kace hasanun bi itibari isnadin wa sahihun bi itibari isnadin akhara wato idan muka kallaci wani isnadin ne yake zamantowa hadisi ne hasan idan muka kallaci wani isnadin ne yake zamantowa sahihi to shi ma wannan an samu ta cewa akai saboda an samu wadansu hadisan da isnadi ɗaya gare su amma kuma yace hasanun sahihu to me zai faɗi haka nan mun gane da kyau to shi yasa kowace in aka kawo sai an yi fasha sai an yi baje ta kuma na uku sahih al-Nukhba ibn Hajar al-Asqalani yace wa qad badali fihi ma'ani yani lam yujad li ali hadha ash-sha'n wato kafin sa yace bari mu dauki ta uku sai mun bar ta ibn Hajar sai aka bada mu tattauna akan ta da uku idan ya zamanto isnadin yana da hanya guda daya so saboda a karatun mu na mustalahul hadith na mustalahul hadith kuma cikin karatun mu na al-arba'un an-nawawiyya me magana akan cewa malaman hadisi wajen abin da ya shafi tawthiqi da tad'ifi kashi uku ne akwai al-mutashaddiduna akwai al-mu'tadiluna akwai al-mutasahiluna ko yawwara to sai zamanto cikin rijal na isnadin wannan hadisi akwai wani rawi wanda waɗansu daga cikin malaman hadisi sun ce ta mudabdi ne waɗansu daga cikin malaman hadisi sun ce khafifu dabdi ne to duba da sabani na malamai sai a ce maka hadithun hasanun inda qaumin wa sahihun inda akharin wato hadisi ne kyakkyawa a wajen wadansu daga cikin malaman hadisi. Malaman hadisi sun kasu kashi biyu akan wannan hadisi da. Wadansu suna ganin cewa hadisi ne kyakkyawa, wadansu kuma suna ganin cewa hadisi ne ingantacce. Mun ga yanda kyau, duba da sabanin da aka samu akan rawi wadi. Iya martabar da aka bashi, akwai wadanda suke ganin cewa martabar shi ba ta huce ta khafifud daw. Wadansu kuma suna ganin cewa za a saka shi cikin tamu daudi. Mun ga yanda kyau, hadda shi mai kyau ce 100%. To sai da manto wannan sabani da aka yi sai ya haifar da ya ce hasanun sai ma'ana hasanun inda ulama'in wa sahihin wa sahihun inda akharin. Hadithi ne hasan a wajen waɗansu daga cikin malaman hadithi, amma hadithi ne sahihi a wajen waɗansu daga cikin malaman hadithi. Ina ga sai mu tsaya ana a karatu na gaba, ko kuma Allah ya sa mun sake yin wani kicibus da wani hasanun sahihun, sai mu yi tambaya akan waɗannan guda uku da muka bada, kuma sai mu dora waɗansu inda lokaci, kuma sai mu kai har zuwa ƙarshe. In ba mu kai ba har ƙarshe, har zuwa na gaba sai a dora, har ya zama dai ayi kokari a haddace su. Hasanun sahihun yana da muhimmanci mu rike su, sannan kuma akwai abubuwan da ya kamata a ce mun kula da su bangaren ilimin hadisi. Bai cin hasanun sahihun sai mene kuma? Yawwa, akwai hasanun lighairi ko? To ana yana gani ai ba za mu karanta hasanun lighairi ba kwanan nan. Hasanun lighairi shi ma za mu yi magana akan shi kafin mu je bai kuniya kenan. Sai zaman to mun dan sa ta dan yi lugugu. Wallahi ƴan uwa sai da hadda karatu. Sai da hadda Allah ta'ala ya ƙara dafa mana. Wa bi hadzal qadar kifaya. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.